الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصور شيدة قوات رمضان در رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جزولة تريف ودودة تلاتين دوقعي mun sake dawowa wannan masallaci kamar yadda aka saba domin ci gaba da karatun Al-Qur'ani mai girma da dirasansa abin da ya sauka wannan karatu ne kuma cikin suratul A'raf mun da aya ta 153 a karatun da ya wuce insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 155 kafin ci gaba da karatu ga tambayoyin da aka turo wannan je bayan ya yi sallama ya ce cewa da ake filin alkiyama wai a wannan farfajiyar duniya wai sa'ad a cikin bracket za a yi tsayuwar ko kuma dai a sama ne ce al-mahshar za a haɗu gaba ɗaya a kira mutane a doron ƙasa dai wannan ƙasar ce ko za a canja ƙasa wadda za a tsaya a kanta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala za a taru gaba daya kamar yadda ake tunatar da mutane haduwan da suke tun farko da haduwan da suke a ranakun Arafa sannan kuma za a haɗu kunan tara mutane kamar yadda Allah ya mai izini tabi wa da'iya da'i wa jala khashatil aswatu lirrahman shine za a haɗu a gurin da Allah ya ce a haɗu a taru amma zai zama a nan doron ƙasa ne ba a sama ba wallahu ta'ala a'lam sannan wannan ya ce tambayarsa ya ga ana ta yawo da wani rubutu a WhatsApp wai na filolin Ramadan akwai waɗansu raka'o'i da surori da aka ƙayyade kowane rana har zuwa ƙarshen Ramadan me ingancinsa a wannan bashi da inganci bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana yin nafilin Ramadan abin da ya sauka ga mutum qiyamul Ramadan in mutum zai raka'a 10 ya yi witiri ko ya raka'a 12 ya yi witiri a kowane dare walillahi alhamdu ya isan masa wanda ba zai iya wannan ba ya yi kasa da haka ya isan masa amma a ce ranar kaza ga watan Ramadan za a yi sallah raka'a kaza sannan kuma za a karanta sura kaza da sallama kaza wannan wani bayani ne kai wanda bai taba tsahowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin littafin sunna wallahi ta'ala alam don haka bai inganta ba wannan bayanin dama a WhatsApp ne akwai abin da yawa za a iya samu karkace ne sai wanda ya tura wancan ma ya tura shikenan wallahi alam wannan kuma ce tambayarsa ita ce shi mutum ne mai yawan fitar da mazi ko ta waya ya yi magana da yarinyar da aka bashi idan aka bashi zai aura sai ya fito umaran ya ce wallahi ba maganar batsa ba don haka me ya hukuncin azuminsa yanzu a Ramadan kuma yana neman shawara da a taya shi addu'a Allah ya yi masa haka a dama akwai halittun Allah akwai mutum wanda yake mazza'an daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana da yawan mazi amma da zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura a tambayo masa saboda nauyi da kunya da yake tsakaninsa kasancewan shi sirkinsa da kuma ba laifi bane mutum ya zama mai yawan mazi wani kuma sabanin haka amma na wannan mai suka dadin maganar cewa in yana waya da abunan to ba zai ringa yin waya bayan magariba ba idan har ta gama sai zama bayan magariba za ka ringa yin waya kaga lokacin ba azumi kafin tarawih sai ka je muka sake shiryawa ka tafi sallan tarawih wallahi wa'ala amma mutum mai yawan mazi don mazi ya fito masa a cikin ramadan bai bata masa azumi ba in ba shi ya fito da shi ba muna jin tsoron kare zama yin wayan da kake ya zama kai ne ka jawo abin da zai fito da shi wallahu ta'ala ala wannan kuma da ya rubuto a ƙasa sai rubuta don Allah maran a taimaka a karanta min tambaya na don girman Allah don Allah maran wannan bai kamata a yi ta yin irin wannan abu nan din ba in mutum ya damu da son ya san wani hukunci da ya dame shi ba sai aka wala su yi ga hankalin da tuntuni sai je samu malami kawai a anguwa da yake kusa da shi sai tambaye shi abin da ya dame shi sai ba shi ansa bai ana yi ne don mutane ba duk da cewa wata tambayar mu ana iya fa'idantuwa da ita jama'a da yawa su fa'idantu amma ba sai ka yi ta cewa don Allah ko don girman Allah ba yanzu misali in an karanta sai uzuri ya sa ban karanta ba alhali ka ce don Allah karanta wanda ka ƙayyade mutane baya daga cikin ladabi a babin tambaya okay idan mutum ya damu yana so ya san hanta ba sai ya jira ba yanzu misali tun ran yaushe aka kawo wannan takardar ba ta iso kan a karanta ta ba sai yanzu to duk wa'innan kwanakin ba ka san hukuncinka ba kuma abun ya shafi ma bara to ya kamata a ce mutum ya yi la'akari da abun da ya shafe shi na addini ya je ya tambayi malamai ba sai an karanta wani gurin wa'azi ko gurin tafsiri ko gurin jama'a duk wannan ba shi ne ba ban sani ba ko wasu mutane suna dan magalewa irin in an karanta tambayoyin su dina su gaya abokin su ni ne tambaya ban sani ba wallahi ko ana yin wannan ne ko ko ya bada labari ya yi ta cewa don Allah a karanta mai dari tambayar da ya ce ya shiga wani irin yanayi a azumin bara har ya sa bai fidda zakkar fidda kai ba sannan kuma ya ce Allah gafarta malam meye matsayin wancan azumin shi da iyalansa dukansu bai fitar musu da zakkan fidda kai ba ya ce sannan ga wannan azumin da muke ciki ma irin wancan azumin ne kaga yana cikin wani irin yanayi a bara watakila na rashi wadda bai fidda zakkar fidda kai ba kuma kwana ma ya ga alama haka ne duk da cewa ai bana insha Allah ta'ala ba a kai ga karshen ba amma dai watakila alamomin da ya gani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma abinda ake nufi da ya abunan mutane sun san shi wannan mutumi za su iya fidda kai su bashi don shi ma ya samu abin da zai ci kuma ya fidda kai domin wanda bashi da abinci ma in an kai masa daga abin da mutane suka kawo da zaran ya cire abin da zai ci a wannan ranar to sauran abin da ya tsoro shi ma zai fi da wannan zakatun fitr watakila ko mutane ba su turo masa ba amma in yana tsammanin an turo masa shi ba shi da hali ne to daga zaran an turo masa zakkar fidda kai daga makwabta ko daga makamantan haka to shi ma da ya cire abin da zai ci a wannan rana to sauran ba zai fi da zakatun fitr nasa da na iyalansa da ƴaƴansa wanda suke tare wallahu ta'ala a'lam amma in mutum kwata-kwata bai samu ba ba shi da hali ba kawo masa ba sannan ba shi da kudin sai shi kenan babu wani abu insha Allah ta'ala Allah bai tilasta masa sai yayi ba saboda ba shi da hali sannan wannan mai tambaya ce shi cewa yana ba da shawari wanda insha Allah yana ganin za ta yi amfani ga al'umma ya ce akramaka Allah yanzu namiji ya karbi aihuwa okay ina ganin namiji ya karbi aihuwa alhali akwai mata masu karban aihuwa mala a jakunnen wanda al'amarin yake hannunsu wallahu a'lam idan akwai ta mace wadda za ta karbi aihuwa ba sai namiji ya karba ba shikenan fa lillahi na'am shi yafi so yi ba amma na ga wani asibiti na ga wani lokaci kai mata gaba ɗaya sun taru zuwa su karbi aihuwan amma aihuwan gaba ɗaya suka kasa su karanta yadda za su yi aka je aka gaya wa likita babba wanda sai da ya zo gurin tukuna aka samu dama da ikon Allah shi ya yi hikimar da aka abu nan. To kaga har yanzu wata gida ko na amma dai mata suka wadata suka zama za su karbi haihuwa, ba bukatar sai namiji ya karbi haihuwa. Wallahu ta'ala a'lam. Sannan wannan kuma mai tambaya yake cewa wato shi a saboda fararen watan Ramadan yakan yi wa iyalansa sallar jam'i a gida, sai su yi sallar raka'o'i na tarawihi, amma ya ce da sallar isha da tarawihi din duka suke yi da shi da iyalansa wanda sun kai kamar mutum 20 a gida. To a kuma da masallaci a gida kenan. Babu da yafi insha Allah ta'ala a cikin watan Ramadan idan mutum ya ga zai kwadaitar saboda kwadayin wannan falala, iyalan ba za su samu dama ba ya yi musu sallar jam'i a gida, musamman ma wanda malaman fuqaha suka ce bai da wani tasirin da zai sa a yi tuhumar rashin zuwansa masallaci. Tare in bai zo masallaci kuma ba a damu ba, ba abunan ba, don haka ya tsaya yana yi wa iyalai limanci a gida na tsawon wannan wata din. Babu laifi a cikin haka insha Allah ta'ala, suna sallar isha jam'i sannan ko suna abunan. Wasu malamai kuma suka ce ya je sallar jam'i na isha a cikin masallaci sannan zai dawo ya rinka yin tarawihi tare da iyalai a gida. Wallahu ta'ala a'lam. Haka babu da yafi insha Allah ta'ala. Wannan bayan ya yi addu'a shi ma ya ce malam menene hukuncin wanda yake shan ruwa kafin a kira sallah, wai shi in rana ta faɗi kawai zai sha ruwa, ko malam gari akwai haske amma malam ba rana amma akwai jajajajanta. Kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shine in dai rana ta faɗi daga gefen da take faduwa shikenan kawai, kare afsara sa'im shikenan kawai, mai azumi ya sha ruwa ko bai sha ruwa an gama azumi. In dai rana ta faɗi shi ne ma'anar faƙari afsarar sa'im, shikenan kawai an gama azumi, ko da ya iya sha yana jiran a kira sallah. In dai rana ta faɗi to azumi kam da ya riga an gama shi, shi yanzu jiran kiran sallah yake ba jiran faduwar rana ba. Daga kiran sallah ba sharadi bane. Yanzu misali shi wanda zai kira sallah da ya duba cewa yanzu lalle lokaci yayi, kaga ya kamata ya ci dibino ko ya ci abin da zai ci na iftar sannan sai ya kama kiran sallah. Kaga abune ya kira sallah ne bayan lokaci yayi. In dai magariba ta yi rana ta faɗi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan lokacin shan ruwa yayi. Haka ba sai ba kiran sallah bane ake jira, faduwar rana kawai ake jira. Wallahu ta'ala alam. Sai dai kar ya sha rana ba ta faɗi ba, shine kawai abin da ake cewa. Wallahu alam. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu cikin surat al-A'raf aya ta 155. Aywa. Abuna akwai ayan da aka wuce jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibn umma innal qawma tad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al-a'da'a. Abuna Allah ya ce ba a fassara gurin ba, tare da shi malam Yusuf suka bada shaidan cewa ba a fassara gurin ba, ni na lokacin fassara mutu. Da haka za a fassara fala tushmit bi al-a'da'a wa la taj'alni ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Lokacin da annabi Musa alayhi salam ya kama gashin annabi Harun, ya kama gashin kansa, ya kama gemunsa, yana jansa, ya jurruhu ilayhi, shine annabi Harun alayhi salam yake gaya wa annabi Musa fala tushmit bi al-a'da'a, kar ka sanya abokan gaba su yi mun dariya ko kuma su yi farin ciki. Shamatatul a'da shine abokan gaba su yi farin ciki lokacin da suka ga wanda suke gaba da shi ya fada cikin wani hali. To kaga idan suka ga annabi Harun, annabi Musa yana jansa haka, za su masa dariya. Shine fala tushmit bi al-a'da, kar ka sanya ni cikin waɗanda abokan gaba za su rinka yi mun dariya. Shamatatul a'da kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga wannan. To ba fassara shi ba, sai aka wuce kawai. Aka ce wala taj'alni ma'al qawmi adh-dhalimin, sanan kar ka sanya ni tare da mutane azzalumai wanda suka yi shirka suka zalunci kansu. Haka fala tushmit bi al-a'da'a shine kar ka sanya abokan gaba su yi farin ciki da dalilina, ma'ana yanda kake mun dinnan in sun gani za su yi farin ciki. Allah ya kiyaye. Wannan shine ma'anar sa. Wallahu a'lam. Don haka za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya, aya ta 155.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
بايان Banu Isra'ila sun bauta wa dan maraƙi. Annabi Musa alaihi salam ya dawo cikin fishi saboda bautan dan maraƙi, bautar wani Allah ba Allah ba. Sannan daga baya Allah subhanahu wataala ya bada labarin fishin da Annabi Musa ya shiga cikin sa ya kwaranye daga gare shi. Ya yaye fishin ya yaye. To daga baya sai Allah ya ce Annabi Musa ya zabi mutane 70. Zababbun mutane, mutanen kwarai, mutanen kirki. Daga cikin wannan al'umma ta su ta Banu Isra'il, malamai daga cikin su da waɗanda ake musu kyakkyawan zato, to a tafi da su inda Allah subhanahu wata'ala ya saba ganawa da Annabi Musa jikin Duri Sina, su je su yi addu'a, su roƙi Allah ya gafarta musu a madadin sauran mutanen, su roƙi Allah ya gafarta musu bautan ɗan maraƙi ɗin nan da suka yi. Je su ba da uzuri, su nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala a madadin sauran mutane bisa ga bautan maraƙi da suka yi. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa Annabi Musa alaihi salam abinda zai yi. Shine Allah yake ba da labari, wa khtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Sai Annabi Musa alaihi salam ya zabi daga cikin mutanensa mutum 70 limiqatina, saboda ganawa da mu. Malamai suka ce khairun fa khairun ko alkhairu fal khair, wanda yafi kowanne aka fi tsammanin alkhairi tattare da shi, sai a ce ɗaya, a saki samu wani wanda a cikin sauran shi yafi, biyu, da haka da haka, har aka zari mutum 70. Suka shirya suka tafi. Da suka zo, malamai sun yi magana daban-daban. Al-Hafiz Ibn Kathir sanai Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala shi ma ya nakalo maganar cewa da suka zo gurin aka ce su yi addu'a. Su yi addu'a, sun zo gurin da Annabi Musa alaihi salam yake ganawa da Allah. Da suka tashi, maimakon addu'ar neman gafara akan abin da suka yi, sai suka ce ya Allah ka bamu abin da tunda aka halicci duniya ba a taba ba wa wasu mutane ba na ni'ima. Kuma sannan har duniya ta kare ba za a ba wa wasu irin wannan ba. Wanda aka zabo ne ba waɗannan, aka ce su je su yi addu'a. Addu'a da za su yi ta neman gafara ba. Sai suka ce ya Allah ba mu abin da baka taba ba wa wani ba tunda ka halicci mutane. Haka kuma ila yaumil qiyamati ba za a taba ba wa wani irin wannan abu. To sai Allah ya fishi da wannan addu'a ta su. Doka shi yasa sai awa ta rike su, mana mutuwa, sai mutuwa duk gaba ɗaya suka mutu a lokacin. Dukansu Allah ya ɗauke rayukansu gaba ɗaya saboda fishi da yi. Wasu malamai kuma suka ce a wani ƙaulin a'a, lokacin da Annabi Musa alaihi salam suka zo gurin tare da waɗannan mutane, ya shiga gajimare suka rufe shi, ya faɗi sujjade, ya yi magana da Allah, Allah ya masa magana, shi kuma ya yi magana da Allah. Sai waɗannan mutane zaɓaɓɓu sai suka ce ya Musa, aina Allah jaharatan, nuna mana Allah nan mu gan shi. Kaga waina ba zaɓaɓɓu ne a cikin sauran mutane, amma suka ce a nuna musu Allah su gan shi. To wannan shi ne, sai wasu malamai suka ce wannan shi ne abun da ya faru da su. Amma sashin malamai kamar irin Imam Shawkani ya fi rajjaha waccan magana din ta farko da aka yi na addu'a da suka yi. Sannan sashin malamai kuma suna saboda shi ya ce arina Allah jaharatan fa akhadhakum as-sa'iqatu bi-dhulmi baka da kuma sa'i ka tabi zulmi ku wa qalu arina allaha jaratan fa aka da kuma sa'i ka tabi zulmi na a wanda Allah ya bada labari a suratul baqara wannan na'am wa qalu lan nu'mina laka hatta nara allaha jaratan aywa qalu lan nu'mina laka hatta nara allaha jaratan fa aka da kuma sa'i ka tabi zulmi kuma takabul ijla abun da ya faru da su wanda Allah ya bada labari a suratul baqara shine mutanen banu isra'il ne gaba ɗayan su suka ce ya musa ya kai annabi musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra to anan ya zama duka ne gaba ɗaya ba wa'innan mutane 70 din da aka zabo ba don haka ima abuna imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ce yana ganin cewa a wa'innan mutane 70 din dalilin da yasa mutuwa ta same su ta riske su lokaci guda shine wannan addu'a da suka yi a madadin addu'an neman gafara Al-Hafiz Ibn Kathir kuma ya kawo duka maganan guda biyu da wancan addu'a da wannan addu'a din a tashin malamai suka fifita wancan tashin malamai kuma suka ce a lokacin ma sun ce tunda yanzu kam har sun zo sun matso gurin da gashi suna ganin Annabi Musa alayhi salam yana magana da Allah ya suka ce to ya nuna musu Allah mana ya ce Allah ya fito fili su ganshi to nan shine dalilin da yasa sai mutuwa ta dauke su gaba daya to ala ayi halin sun dai yi laifi mai girma tare da cewa su zaɓaɓɓu ne a cikin mutane ba na sai suka bi son rai suka nemi wani abu wanda ba shi ya kamata a ce sun nema ba shi ne Allah ce falamma akhadhatuhumur rajfatu lokacin da wannan mutuwa ta riske su gaba daya ta gama da su gaba daya babu wanda wani ya riga wani mutuwa a cikin su saboda fishin Allah subhanahu wata'ala annabi Musa alayhi salam da ya ga haka sai hankalinsa ya tashi qala sai ya rinka cewa rabbi ya ubangiji ya daga hannu yana addu'a laushi ita ahlaktahum min qabl ya Allah da mana a ce ka so ahlaktahum min qabl da ka halakar da su tun yanzu mana lokacin da suka yi sabo suka riki dan maraki suna bautansa ya Allah da wancan lokacin ma ka riga ka halakar da su amma yanzu a ce mai abuna wa iyai ni ma kuma yanzu da zaka halakar da ka halakar ni ma tun kafin yanzu amma yanzu a ce ni na zabo su mu ka zo da sunan dukan suka yi laifi aka halakar da su gaba ɗaya suka mutu ni kuma in koma ya Allah me zan ce wa banu Isra'ila hankalinsa ya tashi sosai yana ganin idan ya koma duk bayani da zai ba za a yadda da shi ba wadon ma a lokacin su ba irin wannan zamanin na yanzu bane yanzu ji dai ya tafi aka ce a wani ya rasu aka rasa ina gawon a ina aka bunne abunan da sauransu har za a yi abuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar Malam Suleiman wancan sati kafin azumin nan akwai mata wadda ita ma an harbe ta wannan guri bayan an sa su a likafani har an kwantar da su a mota sai yan sanda suka bada shawari ko kuma jami'an tsaro suka bada shawari cewa ga midin matar yana nan amma sai ana tunanin yanzu in ya koma gurin danginsa an yi ta wayoyi da sauransu amma in ya koma gurin dangi menene hujjar cewa eh da gaske mutuwa ce har an yi janaza to sai aka shiga cikin gari kuma aka kira mai daukan hoto aka zo ga tanan cikin likafa ne ana dauka shi muke ce to amma in an dauke cikin likafa ne ko ne gawa ma inda ya shiga cikin likafa ne ba san waye bane a cikin amma ko ba dauke ta tun kafin a sa cikin likafa ne ba amma abin da nake so in faɗa a shayi shine a zamanin mu na yanzu miji ne yana tafiya da mata Allah ya karbi rayuwarta amma ana kokonton in ya koma me ya hujjan cewa eh daga cikin mutuwa ce shi yasa hatta bayan an sa ta a likafani aka kira mai daukan hoto a gari ya zo ya dau hoton ta a kwance ga ta ga wanda Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsu tare to kaga Annabi Musa alayhi salam yana jin tsoron idan ya koma me zai ce wa banu Isra'ila cewa yanzu duk kowa ya mutu amma shi ya dawo da rai me zai ce musu kuma ta yaya za a yi ya su fahimce shi shine fito yake ta addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala yace ya Allah da a ce ma tun kafin yanzu ne lokacin da suke tsakiyar bautan dan mala'in ya Allah da lokacin aka dauran su ni ma hadani a ce an daure na ko kuma wa iyaye din nan malamai suka ce yana nufin ni ma yanzu ya Allah gashi Annabi Musa baya cikin wanda suka yi laifin bai faɗi wannan magana ba bai irin wannan addu'an da suka yi ba amma tunda su banu Isra'ila ba su san abin da waɗannan din suka yi ba don an riga an bar su a can
su kuma nan sun tawo wayannan kuma zababbun mutane ne to sai suka faɗi wannan magana ta sako Allah ya fishi da su suka mutu gaba daya Annabi Musa bai mutu ba to shine Annabi Musa alaihi salam yake cewa wa iyai ya Allah da ni ma ka halakar hadani kowa a zo a same mu dukan mu gawa wannan ya fi sauki a gurin sa shi Annabi Musa alaihi salam kaga wannan shi abinda yake tunani shine wato irin tsoron Allah irin na annabawa ba tunanin su shine su rayu wasu su mutu ba amma kaga misali a rayuwar mu ta yanzu zaka samu mutum ya iya yadda in duk kowa zai rasa shi ya samu ba damuwa daga karshe in duk kowa zai mutu shi ya rayu ba damuwa haka rayuwar mu ta yau take to amma shi sai yana addu'a yana roƙon Allah yace ya Allah da za a daure din a dauka hadari to shi kuma annabin Allah ne ko bai yi laifi ba Allah bai yi nufin halakar da wanda bai yi laifi ba sai sake cewa atulikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah wannan hamzatul istifhami malamai suka ce saboda girmama Allah aka kawo ta atulikuna yanzu ya Allah da girmanka ina tabbatar da girmanka ya Allah ashe ana iya idan mutane suka yi zunubi koda an samu su zababbun mutane wanda ba su yi zunubi ba ashe ba za su iya samun kwanciyar hankali ba Allah yana iya kama waɗannan zababbun ma da fishin wa'incan shine ma'anar wannan hamza din ba wai a'a yana tambayan Allah bane atuhulikuna bima fa'ala subhanahu minna yanzu ka halakar da mu saboda wasu abin da wasu suka yi a'a ba haka bane fassarar gure malamai suka ce a'a wannan hamzatul istifham a'a litta'zim ne wato don girmama Allah atuhulikuna bima fa'ala subha'u minna ashe ya Allah ana iya kama wanda bai yi laifi ba ma a halakar da shi in an samu mutane suna aikata laifi ma'ana koda baka aikata laifi in kaga ana yawan sako a cikin gari karkata hawa ni ba ni da matsala a za a iya ko kai zababbe ne ibada kake baka sabon Allah sai in abun da ya gagara amma ga yawan jama'a sabo ake yi to karka yadda ka samu kwanciyar hankali in dai kaga ana yawan sabo to karka samu kwanciyar hankali wannan hamzatul istifhami shine abun da take nufi ba wai a'a yana tuhuman Allah bane ba kuma yana tambayan Allah akan abun da wai bai dace Allah yayi bane a'a saboda girmama Allah ne kuma yana ƙara ilimin abun da bai sani ba ashe ma in dai sako yayi sako a gari ko a ƙasa to kar ku yi tsammanin mutanen kirki da ba sa sakon su ma za su tsira in Allah ya kama su da bishinsa kowa zai iya haraka sakamakon sakon wayansu mutane masu sako dok annabi Musa alaihi salam yace atulikuna bima fa'ala sufaha'u minna malamai suka ce dalilin kama su wasu sashin malamai kuma kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi ma ya ambata ba wai wancan addu'an da suka yi ba wannan addu'an ƙari ne kawai akan wani abu da suka yi na zunubi ba kuma cewa da suka yi arina Allah jaharatan nuna mana Allah ba a ai lokacin su waɗannan mutanen su ne masu ilimi masu hankali a cikin Banu Isra'ila amma suna gani ana bautar dan maraƙi su ba su bauta wa dan maraƙin ba amma ko ba su yi mutane kan su bauta wa dan maraƙin ba malamai suka ce saboda ba su hana mutane daga cewa kar su bauta wa dan maraƙi ba kawai shiru da suka yi ba su hana ba wannan yasa aka kama su da wannan zunubin tare da haƙi da wannan addu'a da suka yi ko kuma sako da suka yi na cewa a nuna musu Allah akwai zunubi tun a baya na cewa sun yi shiru lokacin da ake sabon Allah lokacin da ake shirka ba su ce komai ba wannan yasa aka kama su da wannan da Allah ya hada da wancan zunubi shi yasa malamai suke cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar cewa lallai al'amuru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar wannan wajibi ne shi yasa malamai suka ce da a ce rukunin musulunci guda shida ne na shidan zai zama al'amuru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar amma rukunin musulunci guda biyar ne amma da za a ƙara na shida malamai sun yi ittifaki ko mafi yawan malamai sun tabi kan cewa rukuni na shida zai zama al'amuru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar domin in ana sako mutane suka yi shiru ba su gaya wa mutane cewa sako ne a daina ba to Allah yana fishi da mutane kuma bala'in da zai biyo ya fi muni sama da in an yi wa'azi haka wajibi ne yin wa'azi wajibi ne gaya wa mutane gaskiya a lokacin da suke cikin barna abinda ake yi ba daidai bane to dole sai an faɗa amma in an yi shiru bala'in ya fi muni Allah subhanahu wa ta'ala fishinsa ya fi saukowa ya mamaye jama'a kowa da kowa a lokacin da mutane suka yi shiru ba sa al'amru bil ma'rufi ba sa an-nahyu 'anil munkar don haka wannan yana daga cikin abubuwa don haka Allah annabi Musa alaihi salam ya ce atulibuna bima fa'ala subha'u minna da yace bima fa'ala subha'u minna shine bautan dan maraki da wadancan suka yi wadanda su basu mallaki hankali irin da wadannan ba sai in hiya illa fitnatuka wannan shine abunda annabi Harun ya gaya wa mutane tun kafin dawowar annabi Musa yace ya qaumi innama futintum bi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri to shine annabi Musa yake cewa in hiya illa fitnatuka tubillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha kawai wannan bautan dan maraki ya Allah da ya faru tsakanin banu Isra'ila da kuma yanzu mutuwar waɗannan lokaci guda bayan su ne zababbu ba komai bane illa fitnatuka ba ce jarrabawa ce fitina ce jarrabawa ce ya Allah tubillu biha man tashau wanda kake fadar da wanda kaga dama da ita duk lokacin da jarrabawa ta zo to sai an samu sun bata cikin wannan jarrabawa ne shine abin da Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala yake fadi yace ku sani cewa fitina idan ta zo idza aqbalat ashkalat idan ta fiskanto jama'a ashkalat to za ta rudar duk lokacin da fitina ta doso ko ta doso duniya ko ta doso kasa ko ta doso gari musamman fitinar addini to ashkalat lokacin da ta fiskanto za ta rudar in aka zo kawai sau dayawa in ba a mai da hankali ba sai mutane suka cewa ba gaskiya sai wannan hanyar shike da kawai sai a yi ta ruduwa ana ta tafiya ana ta tafiya ina ai in kana neman gaskiya to wannan ita ce hanya in kana neman shiriya wannan ita ce hanya in kana neman kaza wannan ita ce hanya sai mutane gaba daya an rubu fitnatullahi kenan a rasa gane wani tayi kuma sai a rasa gane wanne ne gaskiyan wanne ne wanda muke kai da ne ko dai wannan sabon da ya zo yanzu kai gaskiya ne in naji wannan magana sai in ga cewa shine gaskiya kuma in naji wancan magana sai in ga cewa shine gaskiya wasu kuma sai su samu kansu a tsaka mai wuya wasu kuma kawai su tafi gaba ɗaya kawai su shiga cikin wancan wasu kuma sai su yi shiru saboda tsoron fitina shirin matsala ne shiga cikin fitinan matsala ne zama a tsaka mai wuya matsala ne saboda ka fitinatullahi kenan tubillu biha man tasha wa tahdi man tasha shi yasa kullum ku yi roƙi Allah ya tabbatar da digadigan ku wato daga fitan ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن ita fitina idan tazo abinda Sheikhul Islam ya faɗa kenan idza aqbalat ashkalat sai an gama rudani an gama rudani wasu sun halaka wasu ma sun rasa rayukansu wasu sun rasa dukiyarsu wasu sun rasa garinsu wasu sun rasa kaza a cikin fitintinu wa idza adbarat tabayyana lokacin da fitinan ta bada baya sai ta bayyana kanta sai ta bayyana kanta cewa ga yadda abin yake amma idan ta fiskanto ba za a gane meye haƙiƙanin abun ba amma idan ta gama duk abun da za ta yi waɗanda suka shiga ciki suka yi waɗanda suka tsaya ba su shiga ba su ma fitina waɗanda suka yi shiru fitina waɗanda suka kutsa ciki fitina waɗanda suka tsaya a tsakatsaki fitina shi sa kullum fitina haka dai kamar yadda za mu ga a cikin ayoyin irin abun ashabul qarya wanda aka ce musu abun idza yaduna fi sabati idzatihim itanu yawma sabati su ma haka ta faru da su da fitina ta zo suka kasu kashi uku ta kuma abun yake yawanci in al'umma suka zo musamman in abu ya shafi al'amari na addini addinin musulunci idan aka zo in kai shiru matsala in kai magana matsala in ka shiga ciki matsala in ka tsaya matsala amma abun da malamai ahlus sunnati wal jama'a suka yi magana shine in fitina ta doso ta yi shiru kar ka ce komai a kanta kar ka ce wanda ya shiga ciki yayi laifi kar ka ce wanda bai shiga ba yayi laifi kar ka ce komai koma ga kitabullahi wa sunnati rasulillah koma ga manhajin salaful umma ka duba shi yasa akwai mu'alajatul abuna fitan fi at-tamassuki bi manhaji ahli sunnati wal jamaa manhajin ahli sunna wal jamaa shine na farko in fitina ta zo karka zama na farko kai magana kuma karka tashi tsaye shine karka kutsa ciki ka sai gaskiya kaza ne akwai wani yawanci abun da yake samu da yawa daga cikin mutane nayi mulahaza daga lokacin da muka dawo daga jami'a islamiyya zuwa irin wannan lokacin da ake rayuwa mutane zaka ga misali musamman matasa wani abun idan ya faru wani tayi akan harkan tsarin mulki ko a jaha ko a kasa ko wani abu sai ga kawai wa'azin mutane ya karkata ya koma wani guri kadan bayan wannan kuran ta dafa sai ga kuma sun zo sun sake wani wa'azi daban contrary wanda suka yi dace ko kuma kaga reaction na mutane idan wata fitina ta zo daban a lokacin da fitina take faruwa bayan wani lokaci take kuma sun dawo kaman ba su ba su ne da suka ce kaza su ne suke yin kaza yanzu ko sun dawo ba kaza ba ko kuma har irin a yi shari'a ko a mutu a yi kaza ko a ba a yi shari'a ba ko ba a mutu ba ashe ba wasa bane ai irin wa'annan abubuwan akwai wani lokaci farkon dawo mu daga jami'a islamiya wa'ansu mutane suna magana akan shari'a da kaza da kaza sai na kira wasu mutane muna karatu kai lokacin ashe ma lokacin tafsiri ne ina ga a ramadan shekaran da muka dawo shekaran abunan da abunan tafsiri a cikin gida muke wa farkon lokacin da muka dawo yau ne kaza irin ustazanci idan ya dan kama mutum sosai yace ni ba wanda zan yi tafsiri sai mahaifiyarmu da abunan aka neme ni tafsiri gurare na ina gaskiya sai dai su kawai zamu yi ba to wanda muke tafsiri a wannan shekaran dukan su ba sa nan a rayuwa duniya yanzu da mahaifiyarmu da wanda muke zuwa mu zauna dukan su dattijai dukan su sun goye mu muna yara saboda haka nace gaskiya su za a yi wa tafsiri duk inda aka nema ba a samu daman yi ba gaskiya a gune wani sa'i ma ba ni da mai a mota daga Jaro Ghana nakan tafi da kafa zuwa Fantami mu je mu yi karatu da su mu to karatun mu tafsirin kun kun san ba irin naku bane saboda haka yanzu ake yin irin naku tunda babu wancan tafsirin saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddara to a wancan lokacin a baya sai aka roki to tunda su da hantsi muke yi to mutanen Fantamin dai sai suka nemi to da daddare suna bukatan ayi shikina sai zama da daddare ko muna yi da su to wasu daga ciki da muka yi wasu bayanan da suka shafi wasu ayoyi da hadisai wasu suke ba da shawara to in dai haka ne ya kamata da Allah akwai da yawa daga cikin mutane da waɗanda suke a wa'azi da sauransu suna bukatan jin irin waɗannan maganganu suna bukatan irin waɗannan nusarwan saboda in fitintunu suka zo ba ko nusarwan daga gunmu bane a kawai abu ne wanda malamai suka faɗa wataƙila ko ya koyo ga jama'a da yawa ko kuma a'a bai zo gare su ko ba su karanta ko sun karanta sun manta shine muka ɗauko shi muka bayyana shi shine ake ganin sai lallai irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ya kamata a ce akwai bukatan tauzihi to in ba a yi tauzihin tun yanzu ba sai fitinar ta zo ne wanda duk kake tsammanin ya saurare ka ba zai saurare ka zai dauka a tsoro ne zai dauka a kashe masa gwiwa za ka yi a kaza kaza sai su mutum misali mutum ya ce ko shari'a ko mutuwa ba a mutum ba a yi shari'a ba kuma yanzu ana nan ana yi da shi kuma a wata gwamnati wanda ita ma ba ta yi shari'a ba har wannan faduwa ne faduwa ne dama can ba gaskiya ba ne abun kenan ba manhaji ba ne na Ahlus Sunna kenan in manhaji ne na Ahlus Sunna sai dai a mutu ana yi to an fasa yanzu an fasa da aka fasa yanzu aka dawo me ake nufi da can ƙarya aka yi ko kuma a da ba gaskiya bane ko kuma gaskiya ce yanzu an fasa yanzu mun gano duniyar mu ce ita muke so shi sa manhajin ahlus sunna wal jamaa in ka fara har ka mutu akan ta ake so ka dauke ka duk abun da ka fasa kace kake yi ka fasa kuma har ka addini ne wallahi ba addini bane in ko addini ne ba daga sai kake yi ba kai ba addini kake yi yawa saboda haka kullum a ringa gane manhajin ahlus sunna wal jamaa in mutum yana tausayi ga matasa da sauran masu jagorancin su da sauran masu magana a yi zanga zanga a yi magana a ce kaza a ku fito a yi wa'azi a yi caji a yi menene sannan daga baya kuma an fasa saboda mai cuta aka yi kullum in abu ya faru ku samu malamai ku tsaya ku tsaya ku gane gaskiya shi yasa abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Qayyim da manyan manyan malamai ga kai har sahabbai in ka neman manhajin su in ka tsaya akai to insha Allah ta'ala zaka samu tsira kar ka dau addini don burgewa a burge wani a razana wani a tsorita wani a murazana mu ba ma tsoro a in an ga dama a harbe mu a in an ga dama a raya mu a in an duk wannan addini ba wannan bane ba wannan bane addini mutuwa da rayuwa a hannun Allah suke kar ka yadda ka ce wai zaka mutu don wani ya gani in mutuwar zaka zo ta same ka domin Allah in za ka rayu kar ka rayu don wani ya gani in rayuwar za ta dore domin Allah in addini kake na mutuwan ne a na rayuwan ne a kwanan ka ya kare kwanan ka yana gaba duk wannan ka samu ka daidaita tsakaninka da Allah kawai yau ba wai maganar wa'ansu ba ba wai maganar a baka tsoro ba ba wai maganar a kai jarumi ba ne ba wai maganar a kai kana da kuɗi ba ko baka da kuɗi duk wannan ba shine mizani ba ku sani addinin Allah wallahi in za a yi shi da gaskiya ke yi shi yasa sahabbai suka ci nasara maganan takama da kuɗi ba nasu bane, takama da mulki ba nasu bane, karya mai mulki ba damuwar su bane, a wani yana yi da mu ba damuwar su bane, a ba su kuɗi ba damuwar su bane, kar a ba su ba damuwar su bane. Menene Allah yake so? Shine maganan addini. Saboda ku tsaya ku gane addini, ku gane manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku gane manhajin ahlus sunnati wal jamaa. Duk lokacin da fitina ta faru, ku koma ga littafin Allah, ku koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku koma ga malamai wanda za su gaya muku gaskiya, ku gane abu. Kar ku ce wai a tsoro ne, kar ku ce wai a gazawa ne, ku karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ga yaya abun yake. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ga yakin Hunaini ba, kun isa ku ce manhajin manzon Allah akwai tsoro? Alfadari ya hau doki ba, bai haura ku ne ba. Alfadari an san shi bai da gudu, alfadari an san shi a gurin yaki ba shi da kuzari, amma alfadari ya hau. Kuma lokacin da kafirai suke nan, duk kowa ya watse ya bar manzon Allah da kasa da mutum 70, wanda da mutum 10,000 ya zo da su, duk sun watse saura mutum kasa da 70. Amma saboda kafirai su gane shi ne manzon Allah, in suna son kashewa kar su kashe wani sai shi, cewa yake ana Muhammad, ana Muhammadu Rasulullah wa ana nabiyullahi wa la kadhib, ana nabiyullahi wa la kadhib, ana Muhammad ibn Abdul Muttalib. Ma'ana yana faɗin wannan ne, wanda yake son kashewa ya zo ya kashe shi, kar a kashe wani da Allah ba shi ba. Haka manzon Allah yake cewa, ba ku yayi ba, yace wanda bi yake son kashewa cikin gaba. Kuma lokacin duk an watse ne fa sauran kafirai ne a gaban sa, suke cewa in ba ku san manzon Allah ba, a ni ne Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah, ni ne Muhammad dan Abdullah, ana Muhammad Rasulullah, ana nabiyullah wala kadhib, ni annabin Allah ne wallahi ba ƙarya. Me son kashewa? Kar ya kashe wani ya zo ya kashe ni. In kana neman jagunta akwai wanda ya kai wannan, to shi yasa manhajinsa ba tsoro, bai hau doki ya gudu ba, alfadari ya hau wanda ba yi da gudu, don mai neman kama shi, mai neman kashe shi ya iso shi da wuri. Kuma sannan yana nuna kansa, yana cewa ni ne wani, ku matsa, ni ne wani. Amma yake ji wani mutum yana cewa a kaza kaza, wanda za ku karanta addinin Allah ku gane, ku karanta manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gane. Mutuwa da rayuwa a hannun Allah su kawai abun da ake nema dacewa, rayuwa kake dacewa, mutuwa ta zo ka dace, kawai abun da ake nema kenan, ka dace da abun da Allah ya yarda da shi. Ba wanda zai kara ma ko sakan daya a rayuwanka, kuma kafin hadisin sama da kasa aka riga ka karya da yamma kwanakin ka. Ba wanda ya san za mu taru a nan mu ringa magana, ba wanda ya san wannan shekaru 10 da suka wuce ba mu taba sanin haka za a yi a nan guri ba, ba mu san yau haka za a yi a nan ba. Allah ne ya kaddara ya zo ya sa ake yi, kuma haka nan idan da Allah kuma ya ce abun ya kare har abada ba ku ci ku kara ba. Amma Allah ya yarda da abun, ta yaya za mu yi? Allah ya yarda da abun shine kawai abun da muke bukata. Ya za mu yi in muna raye mu kasance cikin yardar Allah? Ya za mu yi in mutuwar mu ta zo mu mutu cikin yardar Allah? Ya za a yi mu zama karbabuwa gurin Allah? Kullum ya zama wannan shine nazarin ka. Amma ba wai a'a a gane cewa ni wani bane, a gane cewa ina da karatu, a gane cewa ni ne kaza, a gane cewa na iya faɗan ka, wannan ba shine manufa ba, ba shine ka ci nasara ba wallahi. Zaka ku gyara niyoyinku, ku gyara saninku, ku gyara addininku, ku gyara abin da ya kamata ku gyara, dukanmu mu yi abin da ya dace. Allah ya sa mu dace. Don haka Annabi Musa alayhi salam yake cewa in hiya illa fitnatuka tubillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Duk lokacin da fitina ta zo, duk lokacin da jarrabawa ta zo, to sai ka samu wasu sun bata. Allah ya tabbatar da mu ko ya za a rayu, in muna halin rayuwa Allah ya tabbatar da ligadigan mu akan shirya. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujjada yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari fitanan ka kiba in dai da rubuli, za a yi fitintinu a ƙarshen zamani, ka kifa ilailin mubilin, kai ka ce yankin dare mai duhu. Yankin dare mai duhu shine ta inda za ka rinka lalube ina hanyar gaskiya take, ba za ka iya ganewa ba. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, mutum zai wayi gari yana mu'mini da safe kafin yamma ya zama kafiri. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, mutum zai kai dare yana mu'mini kafin safiya ce ya zama kafiri. Yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya, mutum zai saida addininsa da wani dan abu na rayuwar duniya. Ku duba rayuwar mu ta yau, abun duniya kaɗan za a nisa ba mutum, sai ya manta mutuncinsa, ya manta mutuncin iyalansa, ya manta mutuncin iyayensa, ya manta mutuncin talakawansa, ya saida duk rayuwarsu, ya saida mutuncinsu, ya saida addininsa, in an ga dama a zubar da jininsu a kan abun duniya, a kan matsayi. Ba haka muke rayuwa ba yau? Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Don haka in hiya illa fitnatuka tubillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna. Annabi Musa ya ci gaba da addu'a yana cewa anta waliyuna, ya Allah kai ne majibincinmu, in ba kai ba ba mu isa mu ce komai ba. Allah kai ne majibincinmu, faghfir lana, ya Allah gafarta mana, ka duba ba shi ba bai yi laifi ba. amma ka dubi irin yadda ya tsaya a gaban Allah yana fadi saboda mai yafi kowa sanin Allah shi yasa yake bari mana faghfir lana ya Allah gafarta mana warhamna ya Allah kai mana rahama wa anta khairul ghafirin ya Allah kai ne mafi alkhairi masu sitirce mutane al-maghfira shine sitirce mutum kamar yadda mayaka suke sa abun kwalkwali a kayin su surbe sunan sa bai kafara wato sa kwalkwali a kayin su surbe daga dukan karfe na takobi kare samu kansu kai tsaye to shine an ce maghfira mutum ya samu kariya daga zunubansa in an ce Allah ya gafarta wa mutum ma'ana Allah ya raba shi da wannan zunuban ya samu kariya daga su shine yake cewa anta khairul ghafirin na'am
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
الله سبحانه وتعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا الله كربوت من أول الدنيا حسنة كيكاوى معنى مزمن كيكاوى أيكي مكي ka kaddara mana yin kyakkyawan aiki a nan duniya wa fil akhirati a lahira kuma ka ba mu kyakkyawan sakamako ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan addu'a ta hanyar cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wanda bai kudi wannan addu'a yayi sa Allah ya karba mata to ya samu riba duniya da lahira babu addu'a cikin abin da malamai suke fada da muhimman addu'o'i waɗanda suka hada jam'in duniya da lahira gaba daya alkhairin duniya da alkhairin lahira irin wannan addu'a saboda kai mutum zai yi ta a duk lokacin da ka samu wani dama na yin addu'a ko da ka fado su addu'o'inka ka fadi wannan addu'a din ko karanta wannan addu'a din haka wannan shine annabi Musa alaihi salam yake waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati ya Allah a lahira ma ba mu kyakkyawa shine gidan aljanna inna hudina ilaika ya Allah inna lalle mu hudina ilaika tubuna ilaika shine hudina ilaika ai bi ma'ana raja'na ilaika wa udina ilaika kamar da malamai suka fara cewa mun tuba zuwa gare ka ya Allah mun dawo zuwa gare ka mun komo zuwa gare ka daga nan ne aka samu kalmar yahudu wasu malamai sun ce an tsoro shi daga yahuda wato abuna dan annabi yaqub wasu malamai suka ce a yahud daga yahud abuna yahud daga kalma ce ta hudina bi ma'ana udina mun dawo zuwa gare ka saboda suna komawa ga Allah subhanahu wataala a ikirarin su na baki suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u to hudina ilaika mun koma gare ka ya Allah to amma abuna hudina ana nufin tubuna mun tuba at-tauba kuma bi ma'ana al-inaba wato komawa ga Allah shine Allah subhanahu wataala annabi Musa alaihi salam yake cewa ya Allah inna hudina ilaika mun tuba zuwa gare ka kana sai Allah ya ce mana azabi usibu bihi man ashau azaba ta dai kan lalle zan samu wanda naga dama da ita zan samu wanda naga dama da shi wanda duk naga dama ya ci gaba da saba mu bai tuba ba har ya mutu zan iya azabtar da shi to dai sai wa rahmati wasi'at kulli shay kuma ya ce azabi usibu bihi man asha wanda ke nuna manhajin ahlus sunnati wal jamaa wanda ya rasu murtakibul kabira ta ta mashiyatillah in sha'a azabahu wa in sha'a afalu wani zai iya mutuwa yana sabo in dai ba shirka bane to in Allah ya ga dama sai ya yafe masa tashi aljanna amma in mutum yana sabo kuma ba shi da zamani ba shi da tabbas cewa eh lalle yana daga cikin wanda Allah zai yafe wa ya tashi aljanna a shi yasa kullum mutum ya zama bainal khawfi war raja ya zama yana tunanin wata kila in yayi sa Allah subhanahu wa ta'ala zai masa rahama shi yasa Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay tare da cewa ya ce azabi usibu bi man asha azabata zan iya saman wanda naga dama da azabata ma'ana zai dandana wanda ya ga dama azabarsa amma sai ce wa rahmati wasi'at kulli shay wasu malamai suka ce wannan yana nufin wanda duk ya kasance ya mutu baya shirka, akwai ɗanɗanon imani a zuciyarsa amma yana sabo, Allah zai iya azabtar da shi amma dai ba zai dawwama a wutar jahannama khalidan mukhalladan ba, ba zai dawwama a cikin wutar jahannama. Wannan shine abinda malamai suka faɗa. Wasu malamai suka ce abinda Allah subhanahu wataala ya ce uzi azabi usibu bihi man asha, wato azaba ta zan samu wanda na ga dama da ita wannan azaba din. Wa rahmati wasi'at kulli shay, wannan yana nufin rahmar Allah ta yalwaci azabar Allah, ma'ana Allah subhanahu wataala rahmarsa ita ta fi yawa kusatuwa ga bayin Allah sama da yadda azabar sa take. Allah ya fi sha'awan ya sanya bayi cikin rahama sama da yadda ake tsammanin su shiga cikin azaba. To don haka amma manhajin khawari cewa duk wanda ya zamanto yana sabo ya mutu yana sabo to khalidul mukhalladun finna, wannan manhaji ne na khawari. Sun yi gudu sun wuce kwarar gona da ido. Su kuma manhaji na murji'a suka ce a in ka ga dama isa bonka, inda kai musulmi ne kawai ka ce la ilaha illallah to dole sai ka shiga aljanna. Wannan su kuma sun yi irja'i, ba su je ga inda ya dace ba, sun yi sake da yawa, suka ce duk musulmi zai shiga aljanna ko dun sakonsa kawai, duk abin da ya ga dama yayi, inda shi musulmi ne in ya ga dama ba sai ya je sallan jami'i ba, in ya ga dama yayi zunubi ba sai ya tuba ba, kawai shi kenan yana zunubi, inda ya mutu shi musulmi ne kawai aljanna zai je. Wannan ƙarya ne, ya saba da ayoyin Allah. Wajibi ne mutum ya tuba daga sabo ya gyara. Su suna kaba hujja da ayoyi da irin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tarbiyyu, kamar sai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai gaba daya. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kar ku yadda ku cire tsammani daga rahmar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubi gaba daya. Wannan murji'a sai su dauko irin wannan ayoyin shi da shi suke amfani zalla. Amma sun manta Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw, amma sai ce wa quluhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, tare da duk wa'incan muhimman ayyukan amma dole zukatan suna cike da tsoro, suna tunanin kai anya tsayuwa gaban Allah, fa Allah zai yi fishi fishin da bai taba yin irin sa ba. Ka dauko jiki daga Najeriya ka tafi aljanna zaka je, ko daga wata kasar duniya a wannan zamani, dole ka ringa tunanin sai dai rahmar Allah ta rufe ka. Amma kuma muna faɗin rahmar Allah, shi yasa mutum kullum bainal khawfi war raja shine murtakibul kabira a gurin ahlus sunna wal jamaa ta tamashiyatillah, yana karkashin yadda Allah ya ga dama. In sha azzabaku, in Allah ya ga dama ya azabtar da shi ba wanda zai magana domin me sabo ne, wa in sha afa'an. Amma akwai nassosin hadisai kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade wasu mutane masu nau'in zunubi tare da cewa musulmai ne, yace ba za su shiga aljanna ba. Kamar misali yace la yadkhulul jannata man mabun, duk annabi bai shiga aljanna ba, to ya za ka yi da shi? Kai sai ka ce zai shiga aljanna? Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba da labari, to dole kai a haka za a tsaya. Kar ka mutu kana annabimanci, kar ka mutu kana munafirci, kar ka mutu kana kaza kana kaza, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. To amma dukkan mai zunubi zai zama tata mashiyatillah. Su kuma mu'tazila suka ce a'a, ai ma tunda Allah ya ce shi mai rahama ne, kuma Allah ya kawo alwa'id wal wa'id, a karkashin alwa'id wal wa'id, a karkashin abuna a ka'idin su akwai wasu ka'idoji guda biyar da suka jera, suka ce alwa'id wal wa'id. Alwa'id wal wa'id in an zo babin narko da kuma abuna da rahama da narko wanda Allah ya yi alkawari, suka ce a'a, ai dole ne ma wajibi ne akan Allah, in ji mu'tazila, wajibi ne akan Allah kawai ya azabtar da wanda ya saba masa. In bai haka ba bai cika abun da ya faɗa a Alkur'ani ba, tunda Allah ya faɗi haka a Alkur'ani. Kamar misali suka kawo aya, Allah ya ce bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, suka zakulo wannan aya suka makale suka rike. To wannan dukansu aqaid ne fasida batila, kowane mai aqida yana rike da ayoyinsa, yana rike da abin da yake, shi yasa akwai tawili. Amma ahlus sunnati wal jamaa a babin sifatullah, a babin asmaullah, dukansu ba sa tawilin abin da ba daidai ba, haka nan ayoyin Allah ba sa tawili, shi yasa akwai al muawila wanda suke tawilin ayoyin Allah musamman a babin aqida, haka nan suke a tawilin sifatullah a babin aqida, sifatullah da ayi da asmaullah, duka waɗannan sun makale ne da ayoyi da wasu abuna aqidu suka makale da nan. To kullum ahlus sunnati wal jamaa abinda suke bukata shine alwasaqiyya, kuma shi suke kai shine Allah ya bisu da shi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida. In mutane ba su fahimci aqida ba, ba su gane manhajin Ahlus-Sunna wal Jama'a ba, kullun su dinga fada cikin tarkace kenan. Kuma da ayoyi ake kafa hujja cikin duk wani irin tarkace, da ayoyi ake kafa hujja. Su kuma gulatul mutasawwi ba suka ce a'a, yaya Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim, in kana kirga inna Allah ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim ba za ka iya kirga adadin su a cikin alqurani ba. To wai Allah da ya ce ma shi ghafurur rahim, kai kuma ka zo kake cewa ba za ka yi sabo ba saboda kana tsoron azabar Allah, to kare na Allah ma kira gulatul mutasawwi ba kenan. Suka ce in baka je wa Allah da zunubi ba, in baka je wa Allah da zunubi ba, su kuma suka ce kare ni Allah ne ma baka je masa da zunubi ba. Ai tsunduma cikin zunubi, ka zo gaban Allah cikin zunubi dumu-dumu, in dai ka yarda cikin furu rahim ne. Ka duba ba, wasa da ayoyin Allah. Wai in dai ka yarda cikin furu rahim ne, kuma shi ya faɗa, kuma ka san Allah baya ƙarya, kuma ka san inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kuma Allah baya ƙarya, to yaushe ma za ka tsaya kana ta ibada ba ka sabo? Suhar shi yasa kullum mutum ya yi karatu ya lubuci manhajin Ahlus-Sunna wal Jama'a. In ba haka ba, an rinka wasa da hankalin mutum kenan. Kowa in zai magana da aya sai karanta ya fassara maka, sai kana nan dunkum. Kuma kullum ka rinka roƙon Allah sabaci, ka rinka roƙon Allah sabaci, ya Allah shiryar da ni akan gaskiya, ya Allah. Kuma karka karance mai yawan magana, mai yawan alfahari, mai yawan kaza kaza kaza. Kar in duk inda za a kusa ka kusa. Wasu zaka ga sun yi uniform, na san wayansu bayin Allah uniform na irin agaji din nan sun yi daban-daban. Da can ana yi suna wancan agajin, da aka yi dan yi aka raba, sai suka sake wani sabon uniform na wani agaji daban, aka raba suka sake wani uniform, sun yi brown, sun yi kore, sun yi kowanne kawai ba. Su suna ganin da wancan ya kusa sai ya canja ya koma wancan, suka koma wancan, da wancan ya koma sai wasa da hankali har yanzu. Ya kawai guri dai mana ka tabbari inda alqur'ani yana canjawa ne, baya canjawa. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana canjawa ne, baya canjawa. Kai kana ta tsalle kawai tsakanin, saboda me shi yasa kullum ku koma zuwa ga asalin addini, koma zuwa ga asalin addini. Wallahu ta'ala alam. Allah ya samu dace, insha Allah ta'ala muna rayuwa zamu cigaba da ganin namu mun gari tayar ba a wata abubuwa inan dauke gobe in Allah kai mu sai ya fara insha Allah. Allah ya samu dace, wallahu ta'ala alam.
Kuma ana da alayyadi da wata kariya da kuma da su yi kuma yake da wanda a kayan da ne su kuma da ayyukan kuma su wani wata da su yau karatun ya yi nuni da yana matsalar da ya samu daji a kuma yadda su zuwa da ya mahajo da wata da su ruwa. Wani ya ce ya yi buku da iya da kuma kalon gire ne suna da su ya ce ya ba wa wani mara suke ce wani a cikin warka da ke gaba suna da hakan da ala da kasar da yi. Sannan wani ya ce da ya wasu dalilin ya ce da ya ce ya ce da 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 ya ce da
Dukkan bayin Allah da suka turo su dai bukatun bayin Allah su tsaya su da addu'o'i, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatunsa, su abu nan bashi Allah ya ba su ikon biya, wanda ya sai kaya bai samu daman biya ba Allah ya ba shi ikon biyan abin da ya saya. Wanda suke neman a tsaya su da addu'a za su tafi ko jarrabawa da waɗanda suke jarrabawoyi daban-daban da masu neman aiki, Allah subhanahu wataala ya azurta su da aiki mai albarka. Wanda suke kowa da irin buƙatar da ya ambata, wadda yake jin cewa ta dame shi, Allah subhanahu wataala mai iko ne akan buga biya wa kowa bukata cikin kasa da kiftawa gido Allah yana da iko ya zartar da abin da ya ga dama kuma Allah ya fi mu sanin abin da ya dame mu kuma ya fi mu sanin bukatunmu ya kuma san abin da zai zama alkhairi gare mu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ya Allah na kamala da ayoyin da aka karanta a wannan guri da ma ayoyin da aka karanta a kowane guri a doron kasa ya Allah muna tawassuli da su ya rabbul alamin ya arhamar rahimin Allah ka gafarta mana kulakulan mu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu Allah ka sa muna daga cikin yantattu a wannan rana mai albarka Allah duk wanda ya turo bukatun sa yake bukatun a taya shi da addu'a saboda yanayin da yake ciki da duk wanda aka ambata ya Allah da dukan mu nan da muke tare da Allah kowa ka san bukatun sa kowa ka san damuwar sa kowa ka san abin da yake so a duniya da lahira ya Allah a lahira muna bukatun mu gaba da yace shiga aljanna Allah ka samu cikin aljanna a duniya bukatun mu sun yi bamban amma ka fi mu sani bukatun mu ya Allah ka biya wa kowa bukatun bi izzatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah wannan addu'a ta mu Allah ka sa addu'a ce wanda kai mata albarka abunda muke na kurakure Allah ka yafe mana abunda muke ba daidai ba ya Allah ka yafe mana abunda muka yi in mun yi daidai Allah ka karbi ayyukan mu in mun yi daidai Allah ka karbi ayyukan mu ya Allah Allah ka sa mu yi daidai a kowane lokaci Allah ka sa muna daga cikin bayinka waɗanda kake yanta su a wannan ini mai albarka iyayen da kakanninmu da malaman mu Allah ka sa suna daga cikin wanda ka yanta mutane da su a wannan rana zuriyar mu da iyalan mu ya Allah ka sa muna daga cikin yantattu a wannan rana mai albarka Allah ka gafarta mana zunubanmu ka yafe mana Allahumma arham mautana washfi mardana ya rabbul alamin ya arhamar rahimin shugabannin mu Allah ka ba su ikon yin adalci duk abin da za su yi na alkhairi ya taimake mu ya taimaki addinin Allah ka taimake su akan sa duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ka sa su gane ka su aikata Allah ka saukar mana da albarka a rayuwar mu saukar mana da albarka a gidajen mu saukar da albarka da nitsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai baki daya ya Allah azurta mu da nitsuwa a gidajen mu ka azurta mu da nitsuwa a rayuwar mu ya Allah duk mai nufin mu da sharri Allah ka isar mana daga sharrin sa mai nufin addinin mu ko duk wani abu namu ya Allah da sharri ko kaidi ko makirci ko hasada ya Allah isar mana daga sharrin sa Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim ya hayyu ya qayyum Allahumma astur awratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره واغفر لابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واجمعنا واياهم في جنة الفردوس اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلها في ميزان حسناتنا واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا واجعله شفيعا لنا يوم الدين واجعله حجه لنا لا حجه علينا انك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك